sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Yau Alhamis 23 ga watan Janairu shekarar 2020. Zahra Aminu Fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirin. Kafin ku ji abin da muke tafar da shi ga kanin labarai.
Ana ci gaba da shari'a tsige shugaba Donald Trump. Shugaban ƴan adawa na Venezuela Juan Guaido yayi wani roƙo mai cike da ban tausayi ga shugabannin siyasa da kasuwanci na duniya a birnin Davos. Kotun shari'ar manyan laifuka ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato ICC a takaice ta umarci Myanmar da ta dauki dukkan matakan da za ta iya dauka don ta kare duk wani faruwar kisan kare dangi akan musulmi ƴan Rohingya.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumomi a China na ci gaba da daukan matakan dakile yaduwar sabuwar cutar nan mai suna coronavirus da ke laƙume rayukan jama'a.
Duk wani aiki na su na hatta chatin ka ce za ka yi chatin da su in dai ba wani private event ba za ma saurari ka ba. Duk wani kasuwanci na su ya tsaya. Duk wani aiki na su ya tsaya. A yankin kasar gaba daya.
Sannan za ku ji cewa masu bin diddigi kan al'amuran yau da kullun sun yaba da yunkurin da kasashen yammacin Afirka, rainan Ingila da kasar Gini suka yi na watsi da matakin canza takardar kudin sefa zuwa kudin bai daya na eko. Sannan muna tafiye da shirin lafiya uwar jiki wanda Aisha Tisile take gabatarwa, inda a yau shirin zai duba cutar zazzabin cizon sauro da ake kira malaria. Sai ra'ayoyin da kuma sauraro kuke aiko mana ta hanyar email, amma da farko bari mu fara da shirin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yan majalisar wakilai na jam'iyyar Democrat da ke gabatar da bayanansu na tsige shugaban Amurka Donald Trump na shirin kwashe yinin yau Alhamis suna gabatar da abinda doka ta tanada ga shugaba Trump saboda amfani da ya yi da mukaminsa wajen neman wata gwamnatin kasar waje ta taimaka mai a siyasance.
President Trump withheld hundreds of millions of dollars in military aid to a strategic partner at war with Russia.
Dan majalisar wakilai Adam Schiff kenan da ke jagorantar tawagar 'yan Democrat a zaman sauraron bahasin yake cewa shugaba Trump ya rike miliyoyin kudade na tallafin soji da aka tanada wa wata kawarmu da ke yaki da Rasha. Ya kuma kara da cewa a yau Alhamis za su bayyana hujjojinsu ta hanyar amfani da abinda doka ta tanada kan cewa shugaban ya yi amfani da ofishinsa ba bisa ka'ida ba. Dan jam'iyyar Democrat Chief wanda shine shugaban kwamitin majalisar wakilai mai kula da bayanan sirri na ɗaya daga cikin masu gabatar da ƙara na majalisar wakilan wanda ya gabatar da yadda tuhume-tuhumen suke na ƙarar a lokacin zaman da aka yi na farko na tsahon sa'o'i 8. Suna kuma da ranar yau Alhamis da kuma wani ƙarin zama a gobe Juma'a domin bayyana tuhume-tuhumensu a gaban majalisar dattawan. Yanzu haka 'yan Democrat na da yawa Alhamis da gobe Juma'a su gabatar da tuhume-tuhumensu a gaban lauyoyin Trump kafin nan su kuma masu kare shugaban su fara gabatar da nasu hujjojin kare Trump inda ake sa ran za su fara a ranar Asabar. Shi da ya shugaba Trump ya sha musanta cewa tuhume-tuhumen da ake masa na cewa ya yi amfani da mukaminsa wajen neman biyan bukatun kansa bita da kullin siyasa ne. A yau Alhamis shugaban 'yan adawa na Venezuela Juan Guaido ya yi wani roƙo mai cike da ban tausayi ga shugabannin siyasa da kasuwanci na duniya a birnin Davos na ƙasar Switzerland, inda ya ce yana buƙatar taimakon ƙasashen duniya yayin da shi kaɗai ba zai iya kawo canji ba a Venezuela. Guaido dai ya samu amincewa a matsayin shugaban Venezuela na roƙo ƙwarya daga Amurka da kuma wasu ƙasashe 50. Amma har ya zuwa yanzu ya kasa tumɓuke shugaba Nicolas Maduro daga kan karagar mulki duk da shafe tsawon watanni na gwagwarmaya da kuma ci gaba da taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasar. Muna fuskantar laifuka na ƙasa da ƙasa a harkokin kasuwanci, kana muna buƙatar taimakonku, ya faɗa wa taron tattalin arziki na duniya wato WEF a taƙaice. Sannan ya kuma ƙara da cewa Venezuela tana fuskantar wani bala'i da ba ta taɓa gani ba. Guido ya yi watsi da hana shi tafiye-tafiye da gwamnatin Maduro ta yi masa don zuwa kasashen waje don ci gaba da samun goyon baya a diplomasiyance na kokarin ya ga ya hambarar da Maduro. Kotun shari'ar manyan laifuka ta Majalisar Dinkin Duniya wato ICC a takaice ta umarci Myanmar da ta dauki dukkan matakan da za ta iya dauka don ta kare duk wani faruwar kisan kare dangi akan musulmi ɗan Rohingya. Kabilar da aka tira sa sawa suka tsere daga gidajensu da sojojin kasar suka kaiwa wani samame da suka zub da jini a shekarar 2017. Kotun ta yanke hukunci yau Alhamis na karar da aka shigar a watan Nuwamban bara da kasar Gambia da ke yammacin Afirka ta shigar da yawun kungiyar haɗin kan kasashen musulmi 57 akan Myanmar. Suna zargin an karya ka'idojin taron 1948 na kisan kare dangi. Sama da ƴan Rohingya 700,000 suka tsere a kan iyakar ƙasar da Bangladesh a watan Agustan shekarar 2017 don kaucewa kamfen ɗin kawar da su daga doron ƙasa da sojojin Myanmar suka ƙaddamar na mayar da martanin wasu hare-hare da aka kai wa jami'an tsaro da ƴan bindigar Rohingya suka kai musu a arewa maso yammacin jihar Rakhine.
Kafin mu kawo muku sauran labaran duniyar da muke dauke da su, za mu fara da rahotannin namu. Yayin da hukumomi a kasar China ke ci gaba da daukan matakan dakile yaduwar cutar nan mai kama da zazzafar mura ko kuma pneumonia, wacce ke saurin kisa kididdiga ta nuna cewa adadin mutanen da suka mutu ya kai 17, yayin da wasu daruruwa suka kamu da cutar wacce ake kira coronavirus. Abokin aikinmu Mahmud Lalo ya tuntubi Ibrahim Lawandi Datti, wani ɗan Najeriya da ke zaune a jihar Fujian da ke kudancin ƙasar China, inda ya yi mai ƙarin bayani kan halin da ake ciki.
Wato, ita wannan cuta dai mun samu labarin bullacce tun farkon watan Janairun nan. Don kusan sati uku zuwa huɗu yanzu muna da labarin cutar ta bulla. Kuma an samu kwayar cutar ne daga jikin kasuwar masu sai da naman ruwa da ake ce da shi seafood din nan. Daga nan ne cutar, daga wajensu ne cutar ta bulla. Su kuma jami'an harkar lafiya na nan bangaren Wuhan din sun iya bakin kokarinsu wajen dakile yaduwar cutar.
Kamar bayanai yawa na nuni da cewa an ma keɓe ko kuma an kange shi wannan gari na Wuhan da aka ce adadin mutanensa sun kai har kusan miliyan 11. Wani ƙarin bayani za ka mana dangane da wannan mataki da aka ɗauka?
Gaskiya ne, hukumar ƙasar ta yi ƙoƙarin keɓance garin saboda cutar ta ɓullo a cikin daidai lokacin da ya zamto za ta iya bazuwa zuwa ko'ina na sassan ƙasar. Idan ba an ɗauki kyawun matakan tsaro ba, saboda ita dai shi wannan garin Wuhan ɗin mahaɗa ce ta duk wanda zai fito daga arewacin China zuwa kudancin China ko wasu wurare sai ya biyo ta wannan garin. Wato mahaɗa ce babba ta shiga cikin ƙasashen garuruwan China.
To Ibrahim, kamar ya wannan al'amari ya shafi harkokin yau da kullum a ƙasar ta China?
Wato duk wani aiki nasu na hatta chatin ka ce za ka yi chatin da su, in dai ba wani private away ba za ma saurare ka ba. Saboda duk wani business nasu, duk wani kasuwanci nasu ya tsaya, duk wani aiki nasu ya tsaya a yankin ƙasar gaba daya. Saboda kowa ya koma gida.
Wato kenan za a iya cewa mutane suna cikin zaman ɗarɗar kenan a duk faɗin ƙasar?
Ai, gaba daya ƙasar a cikin ɗarɗar ake. Kowa ba wanda yake iya sakewa ma da dangon shi. Don sanarwa da ake ta bayarwa kenan, kowa ma idan ka ga mutum ko a kasuwa ne ko a ina ne kana jin mutum ya dan kamu da ciwon kai ko mura ko a me ake ce da shi kakaki dai hakan nan sore throat. To ai maza a sanar da jami'an kiwon lafiya.
Da yake mutanen mu na nahiyar Afirka kan ziyarci kasar ta China musamman ma ƴan Najeriya, kamar kana ga akwai wani mataki da kake ganin ya kamata hukumomin mu na can nahiyar Afirka su dauka domin kare yaduwar wannan cuta?
Wato musamman abin da yafi kamata ni shine dukkan cuta dama in ta barke ba ka da yadda ka iya da ita, tunda yanzu zamani ne na tafiye-tafiye. ne akwai wanda za su tashi daga nan Africa in China zuwa kasashen Africa ko wasu kasashe wanda duk abin da muke roƙon su jami'an mu na gida ya zanto cewa dukkan baki da suka sauka koda suna kan hanyar su ne ta wucewa zuwa wata kasar amma dai za su iya da zango koda na minti 30 ne ko awa daya su sauka daga cikin jirgi zuwa airport din to ya kamata a samu jami'an kiwon lafiya su lura da su sosai saboda ita cutar duk da su jami'an kiwon lafiya anan sun tabbatar da cewa a kashi 10 na cutar ya wuce kashi 2 bane akwai alamun kamuwa ta tsakanin dan adam da dan adam amma dai mafi karfi shine jami'an kiwon lafiyar mu na gida ya zanto cewa koda mutun ya sauka a kasar sai zamanto akwai wani kulawa na musamman akan shi kamar abubuwan da ya faru a kasashen mu lokacin Ebola ne
Madalla Ibrahim Lawanci datti kenan dan Najeriya dake zauna a jihar Fujian dake kudancin kasar China a tattaunawa su da Mahmud Lalo Masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga ci gaban labaran
A yau Alhamis kungiyar tarayyar Turai ta yi Allah wade da sake barkewar fada a inda ƴan tawaye suke rike da shi a arewa maso yammacin Syria suna neman da a kawo ƙarshen sa da kuma nuna rashin amincewa da harhare ta sama da ya halaka fararen hula Gwamnatin shugaba Bashar al-Assad da Rasha take marawa baya ya matsa sosai da ya kusanci lardin Idlib wanda shine wuri na ƙarshe da ƴan tawayen suke rike da shi a yakin basasar Syria tare da kai harhare ta sama da ya halaka akalla fararen hula 23 a ranar Talata A yau Alhamis shugabannin duniya da dama sun hadu a Isra'ila don taron tunawa da kisan gilla da aka yi wa Yahudawa da kuma yin gargadi kan karuwar samun nuna kiyayya ga Yahudawa. Taron tunawa da kisan gillar da aka yi wa Yahudawa zai hada da bayanai daga shugaban Rasha Vladimir Putin, shugaban Faransa Emmanuel Macron da shugaban Jamus Frank Walker da kuma mataimakin shugaban kasa Amurka Mike Pence.
To madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya.
A watan Disambar da ya gabata ne shugaban kasar Cote d'Ivoire bugo da kari shugaban rukon kungiyar IOMOA ta kasashen yammacin Afirka Renan Faransa Alassane Ouattara dake karbar bakuncin shugaba Emmanuel Macron na Faransa ya bayyana cewa sun canza wa takardar kudin sefa suna zuwa ECO. Sai dai a yayin taron da suka gudanar a ranar 16 ga watan nan na Janairu a Abuja, ministocin kudin kasashen ECOWAS da na Ingila da na Guinea sun yi watsi da wannan mataki saboda cewar su ya sabawa kudurorin kungiyar ta sai da yawo. Matakin da wani dan siyasa Maman Sani Adamu yace yayi daidai. Koda yake abin na bukatar kara jandamala in ji shi
babu kasa wadda take cin moriyar siyasar ta kudi da za ta yi watsi da shi ta koma ta shiga shefa sun san da haka nan shi yasa suka yi ce to tunda sai ko shine ake garuruwa za a yi to bari mu gurbata wannan abu sai suka kira shefa eco ya kamata a ce mun taru mun yanke hudan mu da Faransa kusa wannan lokacin nan za mu samu kudi namu na kanmu to sunan sai mu tuntube sauran
kawo yanzu ba wata kasa daga cikin kasashen yammacin Afirka da nan Faransa da ta bayyana matsayinta game da sanarwar canzawa sefa suna zuwa eco sauraka shugaban kungiyar kodayewe Mustafa Kadi ke cewa Alassane Ouattara kadai ne ke kidi yana rawar sa
kasashe na IMOA kenan guda 8 kasa guda muka ji bakin ta sauran kasashe ba wadda tabba da bayanin cewa ta amince bisa ga wannan sanarwar wadda suka yi eco kowa ya san da sai da yawo ce ta kirkira shi yanzu in aka samu baraka tsakanin kasashe masu unhani da harshen ingilishi da kasashe masu unhani da faransanci lalle wannan ya zama koma baya domin waga kokowa ta ayi watsi da sefa an yi ma shekara 50 ana Allah wadai da sefa tunda duk sahiya kudin sefa koma baya ne suke samu
masanin tattalin arziki Dr. Soli Abdullahi na alakanta wannan mataki da matsalolin cikin gidan da suka addabi Faransa a yau sabili kenan ya shawarci kasashen IOMOA su koyi da takwarorin su na tsakiyar Afirka
akwai alubal iri gashi na yana fuskantar Faransa tana da matsala tunda bazan mu take rawa ba ta yarda ne yanzu ta saka mun wannan kenan hankali ana yi hankali ana hasa hasa san dubarun da za ta yi ta dauki nauyin kanta ita kanta tunda mun ce dauki ita akwai kasashe waɗanda suka himu kuzari kuma suka himu jin ciwon kansu kasashen Afrika ta tsakiya su yanzu ba su ba yarda ba ce a sauya musu wannan kudin nema suke yi ta wace hanya ce zasu su huta ma kwata kwata daga cikin harkar shifa da faranshi
yanzu dai hankali ya karkata wajen kasashen yammacin Afrika mambobin kungiyar IOMOA dan jinta inda za su bullowa sabon yunkurin nan na Alassane Ouattara da Emmanuel Macron sule bumuni barma muliyar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger.
Allah 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 hadakanmu a firar kamun sojoji
a gaida Sulaimu Muni Barma akan rahoton sa na yanda masu bindiddigi kan al'amuran yau da kullun suke kallon yunkurin da kasashen yammacin Afirka rainin kasar Ingila suka yi watsi da matakan canzawa takardar kudin sifa zuwa kudin bai ɗaya na iko. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. So yanzu ga shirinmu na gaba shirin lafiya uwar jiki.
Lafiya uwar jiki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanku da jimirin sauraronmu. Ni ce Aishatu Sule daga nan sashin Hausa na muryar Amurka daga Washington DC. Zan gabatar muku da wannan
shirin sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin.
A yau shirin namu zai dubi cutar zazzabin cizon sauro wato malaria. Cutar na daga cikin cututtuka masu nakasa al'umma har ma ya kai ga kisa a duk fadin duniya kamar a kasashe masu tasowa. Yayin da ya fiwa kananan yara da masu juna biyu illa musamman ma a jihohinmu na arewa. Wannan cuta dai na so zama ruwan dare ga maduniya domin jama'a da dama ba babba ba yaro na fama da wannan cuta. Mafi akasari da damina ko dab da ficewar damina aka fi fama da wannan cuta amma yanzu al'amarin ya canza. Hukumar kula da lafiya ta duniya wato WHO a wani rahoto kan wannan ciwon zazzabin cizon sauro da ta wallafa ta shekara ta 2017 kusan rabin al'ummar duniya na zaune ne a kasashe da yankuna 191 a yankuna 91 da cutar malaria ta fi kamari. Rahoton yayi bayanin cewa a shekara ta 2016 cutar ta kama sama da mutane miliyan 216 kuma ta yi sanadiyar mutuwar 445 kuma yawancin su kananan yara ne daga Afrika. Hajiya Binta Muhammad ma'aikaciyar gwamnati ce a Kaduna Najeriya ta bayyana mana yadda ta sha fama da rashin lafiya kafin ma aka gane cewa malaria ke damunta.
So a lokacin da nake jin zazzabi wani lokaci zan ji baki na babu daɗi yana da daki da ciwon kai da ciwon ciki wani lokaci kuma da zazzabi ga zuwa toilet ina yin bayan gari to in ya kama wani lokaci ya lalace har ina yin amai sai abin mun yawa sai na tafi asibiti. Da na je asibiti aka ce za a bani magani amma sai an auna ni an gane ni
damuwa. Dama zan ce to ba a yi gwaje-gwaje ba?
Sai na ba su haɗin kai na ce na fi sa haka nan. Sai aka ɗauki jini na aka auna ni aka ce ni ina da malaria ta ɗan yi min yawa a jiki na shi yasa har ma nikan kai ga jawo in yi amai kuma.
To kin daɗe ne baki je asibiti ba kenan?
Na daɗe wani lokaci sai ina zuwa Chemist in ɗan sai magani in sha in ɗan fi sauƙi in sai ma sai na ga abin ya yi ya kai ga sani amai da gudawa sai dai kawai sai na ci to bari in je asibiti a gane me ye matsala saboda akwai cututtuka da dama waɗanda suke tagayyaran mutum ya kai ga wannan shi ne ta kai finding out suka gane cewa malaria ce suke tare da ita.
To yaya kuma zancen kashe kuɗi? Sayan maganin malaria na da sauki ana samu a sauƙaƙe ko ya abin yake?
In ka in gaskiya da je za ka yi da kuɗin ka dan ba gwamnati ta ba da ba. Ya ce maka gashi wannan sai an yi full dose na treatment ɗinka. Za a fara maka allura kwana uku kullum ana yin ɗaya, sannan bayan an gama allura sannan a baka ƙwayoyin da za ka sha.
Ko a asibitin gwamnati ko ko sai a asibitin kuɗi?
A asibitin gwamnati ma rubuta maka za su ce ka je ka saya.
To Allah ya sauwake.
Ya ana.
Dr. Abdullahi Musa Koko likita ne a asibitin gwamnatin tarayya da ke Gusau, wato Federal Medical Center, ya yi bayanin alamomin malaria da matakan kariya da al'umma ya kamata su dauka.
To, da farko dai ita wannan wannan ciwon wanda ake kira malaria a yanzu ko kuma ke zazzabin cizon sauro, farko dai sauro ne yake kawo shi. Macen sauro wanda take dauke da wannan kwayar cuta wanda ake cewa a turanci plasmodium. To idan wannan macen sauron ta cija na adam tana sakin wannan wani ɗiba jini za ta saki wannan kwayar cutar wanda za ta shiga jini kuma ta je ta kawo wannan illa ta zazzabin ciwon malaria din.
Haka.
A wasu daga cikin alamomi shi wannan zazzabi na malaria akwai zazzabi mai zafi.
Na'am.
Eh, abta sam awon awon shi awon kuma sai jikin ya dawo kuma ba wannan zazzabin ko kuma rike da zafi. Sai kuma ciwon kai, zazzabin ciwon kai haka zai yi kan shi na ciwon shi sai ko kuma ciwon jiki da ba da zazzabin jiki da ciwon baya.
Haka.
Akwai amai haka ko lokacin ma take iya samu da yara kuma shi wannan zazzabin ya ci a wurin yara da kuma mata masu juna biyu ya kan iya karɓar yara kuma har ya kan iya ja su irin kuma su ringa fijigen nan wanda zai iya ma dane zai iya kawo matsala kusa wanda wani lokaci in ya ɗauka lokaci mai tsawo ma yara ne har su girma haka ya ci gaba wannan matsalar da aka samu a baya tana da illa. Bayan haka kuma amma shi wannan ciwon malaria din saboda matsalolin shi a nan yankunan namu sosai bincike ma yana zuwa cewa a cikin dakika 30 ne ana rasa su daya yana mutum da yana rasuwa a wannan zazzabi. To kuma illa shi shi ne wannan zazzabi kamar a wurin yara sai ga irin saboda ya zai wahala a ciki kamar irin lokacin da ciwon ya fi tsamari kamar lokacin damina. Za ki ga yara nan da nan suna faɗo a ciki har da irin yayin da suke zuwa makaranta. Za ki ga yaro ko da ana jarrabawa ne sun ki ga wasu sun faɗi ba lafiya dole su koma gida iyaye a yi ta kashe kuɗi ana ƙoƙarin dai a yi. Ko a manyan ma za ki gani zai wahala cikin mutane goma da ciki kila mutane biyar ba ba su yi da irin wannan zazzabi ba a cikin shekara.
To na ji ka ce da damina kuma yanzu kaman bisa ga dukkan alamu sai kaga bayan damina ma ta shige ba ko lokacin sanyi ne ma sai kaga ana fama da irin wa'annan zazzabin ko ba na malaria bane wannan.
A'a shi ma hakan amma yawan kamuwa da shi a lokacin damina ya ci saboda dai daga cikin abin da suke kawo shi ruwa da suke kwanciya sauro na hayayyafa a cikin yaki. To amma idan ba lokacin damina bane sai ga abin yana raguwa. Amma kuma da yake muhallin akwai hanyoyi magudanar ruwa da sauran shi za ki ga sai akwai sauro ɗin sauyin mutuka amfani shi da muhallin shi.
To na ji kai ma a matsayinka na likita ka yi zancen kashe kuɗi. To kana nufin kashe kuɗi ta ɓangaren mara lafiya ko ko kashe kuɗi ta wajen hukuma ko ya abin yake ne?
To hajjiya duka ya kunsa duka guda ba. Na farko za ki ga cewa kasashe a saman tasowa irin namu suna kashe miliyan miliyoyi wurin kokarin cewa wannan cutar daga sai magani inda wannan ladar mutane ana wayar musu da kan jama'a ana wayar da da kuma ba da kusa kan mutaka don ji su tafi cikin muhallin shi. Bayan haka kuma wannan cutar ke kamawa saboda yanayinta za ki ga magidanta ko kuma suna iyayen dole sai sun ɗauki kuɗi sai magani duk da ana dai bayar da maganin amma wani sukan dinge su saya ɗin don dai a ga cewa an samu lafiya. Millions of dollars da ke sakawa a cikin wannan abin nan dai a ga cewa an kawar da wannan
To wannan kudi da gwamnati ke kashewa kana ganin cewa yana kaman abin yana kaiwa ga gaci kuwa saboda zaka ga yawanci duk da kashe kudin sai kaga cewa har yanzu dai cutar na nan ba ba a rage kaifin ta ba
sai san da cewa duk da yake ana sa kudade din kowa sai yayi nashi idan gwamnati za ta sa kudi kuma mutane sun
dama dai ka san an ce riga kafi yafi magani to idan haka ne wani shawara zaka ba wa al'umma
shawara da zan ba mu al'umma shi ne wannan tsaftace muhallin ne yana da matukar amfani magudanan ruwa da zamana ana kula cewa ruwan ba sa kwanciya so da shi sauran ba zai iya ma samun lokaci da zai har yayi kwayakwan shi har ya hayayyafa ba ma su shiga cikin gidajen mutane sai kuma kamar amfani da gidan sauro
saboda yanayi na lokaci anan zamu dakata da wannan shiri muna fata idan kunne ya ji jiki ya tsira al'umma kuma mu dau matakan kariya domin an ce rigakafi fa yafi magani a tara mako na gaba a halin yanzu a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya iso gare ku ni ce Aisha Tusule a huta lafiya
Madalla a gaida Aisha Tusule yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email
Sakonmu na farko ya fito daga Hamza Kogori Kano yace assalamu alaikum mubiwe Hausa yace hakika kullar cutar zazzabin lassa a jihar mu ta Kano wata babbar barazana ce ga lafiyar al'ummar jihar da ma arewacin Najeriya gabaki daya ganin cewa jihar Kano ita ce cibiyar kasuwanci a arewacin Najeriya muna roƙon Allah ya kawo na ƙarshen wannan annoba amin summa amin sai kuma sako daga Kadura da Gaga dan Fulani Warje da Excellency Abubakar Salisu Arkine Potestam suka ce baki daya salam biyu Hausa ku ba mu dama mu nuna takeici da matsalar da unguwar ramin kasa dake garin Potestam take fama da shi idan har damina ta zo al'ummar unguwar ramin kasa dake garin Potestam wallahi suna halin na tsaka mai wuya muna kira ga gwamnati Alhaji Mai Malabuni da yiwa Allah da manzonsa ya taimaka ya gyara unguwar ramin kasa dake garin Potestam sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Ali Usman na Takalafiya da Sani Mai Langelange da Dan Asabe Mai Fata yauri suka ce baki daya ya Allah ka tausaya mana ka kawo mana ƙarshen wannan sabuwar cutar mai suna coronavirus a daukacin duniya sai kuma sakonmu na ƙarshe ya fito daga Namairu Umar Makera yace assalamu alaikum muri Amerika komai yazo magani sai Allah muna addu'a Allah ya kawo mana ƙarshen wannan muguwar cuta talasa amin summa amin
Madalla a gaida Abdul Aziz Adili Turo da wasiƙun masu sauraro ga Muhammad Hafiz Baballe ya dawo da takaitattun labaran duniya
Yan majalisar wakilai na jam'iyyar Democrat da ke gabatar da bayanansu na tsige shugaban Amurka Donald Trump na shirin kwashe yinin yau Alhamis suna gabatar da abinda doka ta tanada ga shugaba Trump saboda amfani da yayin da mukaminsa wajen neman wata gwamnatin kasar waje ta taimaka mai a siyasance. A yau Alhamis shugaban yan adawa na Venezuela Juan Guaido yayi wani roƙo mai cike da ban tausayi ga shugabannin siyasa da kasuwanci a birnin Davos na ƙasar Switzerland inda yace yana buƙatar taimakon ƙasashen duniya yayin da shi kadai ba zai iya kawo canji a Venezuela ba.
Masu sauraro da ka tattauna takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka jimriyoyin su musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya da Julie Lazarus Gresham da ta hada shirin da kuma injiniyan mu na yau ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya sai mun haɗu insha Allah a shirin mu na dare yanzu kuma a dakatar shirin yau da gobe.